نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى مر إياكا بسا haduwanmu a wannan masallaci karo na 16, ma'ana shekara 16 a jere, don ci gaba da gabatar da wannan tafsiri na Alkur'ani mai girma a wannan jiha ta Gombe. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a rayuwarmu, ya karbi ibadunmu, ya yafe mana kurakuranmu. Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka rasu daga wannan shekara zuwa yanzu, muna roƙon Allah ya musu rahama. Mu da muka kawo wannan lokaci, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙarin tsawon ranmu ya zama alkhairi a gare mu duniya da lahira. Allah ya bamu kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan cikawa da kyakkyawan makoma. Za mu fara daga suratul Mujadala ko suratul Mujadila. An karanta shi suratul Mujadala, min jadala yujadilu mujadalatan. Mujadil ismu fa'il, mujadal masdar, ismu maf'ul. Suratul Mujadala ko Mujadila wacce take tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ajere wannan sura ita ce sura ta 58 daga farkon Alkur'ani, kuma tana da ayoyi guda 22, tana da kalmomi 473, tana da huruffa 1792. Kamar da zuwa cikin tafsirul Qur'an, tafsirul Qur'ani lil Qur'an, wannan sura ta bambanta da sauran surori na Alkur'ani, domin kowace aya daga cikin ayoyinta 22 sai da sunan Allahu yazo a ciki. Babu wata sura kuma Alkur'ani mai irin wannan. Ita kadai ce kowace aya idan ka karanta zaka ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya fito a cikinta. Sannan wannan sura tana da mawdu'ai da dama da take karantarwa. Daga ciki akwai bayanin hukunce-hukuncen shari'a wanda ya hada da magana akan zihari da kuma kafarar wanda yayi zihari din. Sannan ta yi magana akan hukuncin ganawa da mitin da tattaunawa da mutane suke a tsakaninsu. Sannan sura ta yi magana akan ladabin gurin zama da yadda ya kamata alaka ta zamantakewa ta yau da gobe ta kasance. Sannan wannan sura ta yi magana akan gabatar da sadaka kafin ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan sura ta yi magana akan hukuncin munafikai da sakamakonsu a duniya da lahira. Sannan wannan sura ta yi magana akan soyayya da ƙauna, gawa ya kamata mutum ya nuna soyayyarsa da goyon bayansa da ƙaunarsa da sassaucinsa. Kamar da zuwa cikin at-tafsirul Munir fil aqidati wash-shari'ati wal-manhaji. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير
الله سبحانه وتعالى يا بودي منا wannan sura da wata kissa da ta faru akan wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin Madina da matarsa ita ma mutuniyar Madina wani abu ya faru wanda tun a zamanin jahiliya ake aiwatar da shi shine zihari wannan mas'ala ta zihari kamar yadda zamu bayanin ta sai wannan sahabi yayawa matarsa wannan abin da ake kira zihar wanda sunansa Aus bin Samit ita kuma sunanta Khawlatu bintu Sa'laba abinda ya faru ya shigo cikin gida sai wata tattaunawa tsakaninsa da matar tasa ta faru sai ta fusata shi kun san tattaunawa tsakanin mace da namiji wata ran akan samu fahimtar juna wata ran namijin ya fushi wata ran matar ta fushi wata ran duk su fushi wata ran kuma dukan su su fushi ba to sai ta fusata shi da ta fusata shi shi kuma sai ya ce mata anta alayya ka zahari ummi ke daga yau dangane gare ni kin zamo kamar gadan bayan babata to a ka'ida idan mutun ya gaya wa matarsa haka to babu kome tsakanin su rabuwa ta zo ta dindindin ta har abada kamar yadda mahaifiyarsa haramun ce a gare shi dindindin har abada to wanda ya gaya wa matarsa haka ma a zamanin jahiliya sun rabu kenan har abada to bayan ya gaya mata wannan sai kuma ya fita waje bayan ya fita ya je majalisa ya zauna dan lokaci sai ya dawo cikin gida kuma sai ya zo yana yunkurin zai taba ta ita kuma tace a'a ai ka riga ka gaya min irin abin da in mutun ya gaya wa matarsa to sun rabu kenan yayin yunkuri ya je mata da ƙarfi ita kuma ta kiyarda to tunda shi tsoho ne ita kuma da ragowar ƙwarinta sai ta yunkuri ta hankade shi ta ture shi ta fito ta shiga makota ta dauki mayafi sai ta doso gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tazo ta shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullah mijina Aus bin Samit yayi mun zihari ma'ana ya gaya mun kalmar da in an gaya wa mace to sun rabu kenan da mijinta kuma ya rasulullah ya kara mun da kuruciya ya zazzage duk abin da ke ciki na ma'ana na haihu har na gaji da haihuwa sannan kuma idan na fita yanzu na tafi gida na ban masa ƴaƴan to za su tozarta domin ba mai kula da su idan kuma na dauke su na taho da su guri na to za su ji yunwa domin da ba ni da halin da zan iya rike su wannan shine babban matsala idan rabuwa ta faru tsakanin mutum da matarsa akwai ƴaƴa idan ka bar su a hannunta ba za ta iya rike su ba idan ka bar su a hannunka ba za ka iya rike su ba domin suna buƙatar uwarsu suna buƙatar ubansu akwai abin da uwarsu ce kadai za ta iya musu ubansu ba zai iya ba akwai abin da ubansu ne kadai zai iya musu uwarsu ba za ta iya ba to in dai an rabu duk arzikin mutum da wadatarsa da iliminsa da sarautarsa da mulkinsa mutukar ya rabu da matarsa da ƴaƴa to in ta bar masa ƴaƴan akwai abin da ba zai iya musu ba haka nan ta kwashe su ta tafi da su suna riƙe a hannunta akwai abin da ba za ta iya musu ba komai wadata ta komai arzikinta komai nutsuwar da ta samu dan haka shi yasa idan an samu zuriya an samu ƴaƴa to ayi ta hakuri ana kauda kai ayi ta hakuri ana juriya kun ga wannan mata tace in na bar su a gidansa to za su tozarta idan na taho da su guri na kuma bazan iya rike su ba za su ji yunwa wanda wannan shine abin da yake faruwa ga duk dan da ya samu kansa mahaifiyarsa da mahaifinsa sun rabu. Idan ka tafi gidan babanka, wataƙila ya auro wata, in ka tafi gidan babanka, wataƙila ta auri wani, to sunanka a wajen wanda ya auri babanka agola, kai daga jin sunan ka san ba shi da daɗi, agola. Kai ko daga sa maka agola ka san ba za a maka riƙon da ya kamata ba. Kalman agola wani watsi aka yi da kai da agola, haji ba daɗi. Saboda haka ka san ba za a riƙe ka yadda ya kamata ba. Idan kuma ka je wajen wacce babanka ya aura, sunanka ɗan kishiya, sunanka ɗan kishiya, saboda haka a nan ma da wuya ka samu cikakken miya, ka samu cikakken tuwo, ka samu cikakken kulawa, ta kare ka a wajen babanka in yayi fushi. In kai masa ba daidai ba ta bashi haƙuri. Ba dole bane ana samun ƴan kaɗan a cikin mata waɗanda suke riƙe ƴaƴan abokan zamansu kamar ƴaƴansu. Kuma akan samu wani ya auri mace ya riƙe ta da ƴaƴanta, ya mayar da ƴaƴan nata kamar shi ya haife su. Amma fa kaɗan ne masu yin haka, kaɗan ne. In an samu biyar, to sai an samu dubu waɗanda kuma ba sa yin haka. To da haka shi yasa Khawlatu ta garzayo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wancan hukunci ko waccan ka'ida da ake aiwatarwa a zamanin jahiliya ya zama musulunci ya canza wannan hukuncin, saboda ta samu damar zama da mijinta. To lokacin da ta zo ta sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana karanto masa abin da ya faru, shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba ta amsa da cewa kin riga kin haramta a gare shi, don ba a saukan min da wani hukunci ba game da hukuncin wanda yayi wa matarsa zihari. Ita kuma tana cewa ya Rasulullah, a duba lamarina, shi na kun da farko ma dai shi tsoho ne, ba zai iya rike kansa ba, ba zai iya kula da kansa ba. Sannan ga ƴaƴa, gashi mun dade, gashi dan amina ne, ma'ana akwai alaƙoƙi da yawa na shakuwa tsakaninsu da mijinta. Wannan kalma ya kamata musulunci ya kawo hukunci sabo a kanta, domin ta samu sauƙin mu'amala da mijinta. To hukuncin dama a zamanin jahiliya rabuwa ce ta dindindin, domin ka ɗauko abin da ya halatta a gare ka shine matarka, ka ɗauko abin da ya haramta a gare shi shine babarka, ka haɗa su ka ce wannan kamar wannan take. An samu mushabba da mushabbahun bihi da adatu tashbihi da wajhu shabahi, ma'ana ka ce babarka ko matarka gadan bayanta kamar na babarka ne, wanda ya halatta gadan bayan matarka a gare ka, ya haramta gadan bayar babarka a gare ka, kamar yadda gadan bayan babarka ya haramta a gare ka har abada, sai kuma ka kamanta da matarka. Kana nufin yadda bazan je wa mahaifiyata ba har abada, ke ma bazan je miki ba har abada. To tunda an faɗi wannan hukuncin haka yake tafiya, shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sabon hukunci, ya tausaya wa wannan mata, ya tausaya wa wannan mai iyali, ya tausaya wa wannan gida, ya tausaya wa waɗannan yara da za su tozarta. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sabon hukunci akan wannan mas'ala wacce ake kiranta mas'alatu zihar. Allah ya ce qad sami'a Allahu. Kalman qad mun faɗa a harshen Larabci ba ta fita daga ma'anoni guda biyar. In dai kaga qad, to za ka ga abin da ke biyo bayan ta fi'ili ne. Sannan fi'ilin nan guda biyu ne, imma madin wa imma mudari, iya abin da take biyowa kenan. To wannan qad tana ɗaukan ma'anoni guda biyar. Takan zo da ma'anan yawaita abu, litaksir. Takan zo da ma'anan karanta abu, at-taqalil. Takan zo da ma'anan at-tawaqqu, abinda ake fata ko ake tunanin zai zo ko ya kusa. Takan zo litahqiq, wato abinda yake ya riga ya tabbata, ya zama jahir tabbatacce. Takan zo da ma'anan taqrib, abinda ya zama dab, saura qirs ya faru. Kamar da ake cewa qad qamat as-salatu, qad qamat as-salatu, as-salatu qad qamat, an yi amfani da fi'ilin madin, amma lokacin ai ba a shiga sallah ba, ana nufin saura qirs a shiga sallah. Shi yasa ba wasu yake cewa an tada iqama, ma'ana qirs ya rage a shiga sallah. To sai Allah ya ce qad, anan ma'anarta daga cikin ma'anonin nan guda biyar shine tabbas, haqiqa, dahir, lalle sami Allahu, Allah ya ji. wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin wannan mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce naji qad sami Allahu, Allah ya fito da sunan sa qarara, wanda ke nuna mana ji siffa ce ta Allah. Allah yana ji, Allah yana gani. To Allah ya ce qad sami Allah, Allah ya ji qaulan lati, fadar wannan mata ko maganar wannan mata ko kai karar wannan mata, Allah ya ji. Allati tujadiluka, wacce take tattaunawa da kai. Asalin mujadala yana nufin jayayya, ka fada in fada, in fada ya fada, ta fada ya fada, su fada mu fada, shine asalin mujadala. Jidali, yasa ake cewa fala jidala wala jidala fil hajj, babu ja in ja aikin haji. Duk da jidali yazo shine ana fada maka kana mayarwa, a ce ka ce min jadala yujadilu mujadalatan wa jidalan, jidal a ce wani ya fiye jidali, kusan kalmar ma Bahaushe ya hausantar da ita, yana cewa wani ya fiye me jidali, kai dan jidali ne, ma'ana ka fiye ja in ja, ana gaya ma kana musawa, kai mai musu ne. Mai musu shine wanda zaka fada ba zai ce na'am ba, yace shi ma ka fada ya fada, ta fada ya fada. To lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wannan mata, ai ni abinda na sani kin haramta a gare shi, sai kuma tana cewa a duba, yana cewa ga yadda za a yi, tana ga yadda za a yi, saboda tana ga tun da wancan hukuncin tun a zamanin jahiliya yake yinsa, ya kamata a ce musulunci ya zo da sassauci ko canji, kamar yadda hukunce-hukunce da dama, kamar yadda da a zamanin jahiliya idan mace mijinta ya rasu takan yi wata hudu da kwana, takan yi kai shekara guda tana yin wato takaba. Shine Allah ta'ala ya sassautawa mata zuwa wata hudu da kwana goma. Kaga kenan ana iya canza abu, ko a ƙara shi ko a rage shi. Wallazina tawaffawna minkum yazaruna azwajan mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Sai Allah ya ce wallazina tawaffawna minkum yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Sai ya ce wallazina tawaffawna minkum yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin. Arba'ata ashhurin wa ashara, wata hudu da kwana goma. Can kuma mata'an ila al-hawli, al-hawl yana nufin shekara, sai aka sassauta musu zuwa wata hudu da kwana goma. Da haka ne ita wannan mata Khawlatu bintu Sa'laba take fatan a canza ko a rage mata wannan hukunci, wanda yana nufin ba ita ba mijinta a baya. To shine Allah ta'ala ya ce qad haqiqa sami Allahu, Allah ya ji qaulan lati, fadar wannan tujadiluka da take tattaunawa da kai fi zawjiha, cikin al'amarin mijinta Auf bin Samit. Menene mafita game da abin da ya faru tsakaninta da mijinta na waccan kalma da ya gaya mata? Wa tashtaki ila Allah, tana kai kara zuwa ga Allah, ma'ana tana neman Allah ya kawo mata dauki, ya kawo mata mafita, kada su rabu da mijinta. Kun ga irin matan da ake so kenan, matar da na farko tana son Allah da manzansa, kuma ta fahimci shari'ar musulunci, domin da ba dan haka ba sai ta shiru, kamar da shi mijin ya san hukuncin wannan kalma, in mutun ya fade ta matarsa ta haramta a gare shi har abada. Amma duk da haka sai ya zagayo ta baya, kuma yana so ya zo ya zauke mata. Kun ga da sai ta shiru kawai ta yarda, amma tunda ta san ka'ida ne da hukunci, ba za ta yadda a karya waccan doka ba, shi yasa ta gangaro wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ai mata hukunci. To Allah ta'ala ya ji qararta, ya ji abin da yake damunta, ya ji mas'alarta, ya ji abin da take so. To shine Allah ya ce wa tashtaki ila Allah, tana kai qara, ai wa tashku, tana kai qara ila Allah, zuwa ga Allah. Sai Allah ta'ala ya ce wallahu yasma'u tahawrakuma, kuma lalle Allah yana jin tattaunawarku, me take fada me kake mayar mata, shi ake kira muhawara. Me bambanci tsakanin mujadala da muhawara? Muhawara dai tattaunawa, mujadala kuma jayayya. In aka ce mujadala, kana ja ana ja, ana fada kana fadar akasinsa. Amma an ce hiwar, muna tattaunawa, in fadi magana ka dora, ko in yi bayani ka kara, ko in tsuke ka bude, ko in bude ka tsuke, ko in yalwata ka kara, haka dai tattaunawa ta ilimi ita ake kira muhawara. Da haka muhawara zaka ga ba rigima a cikinta, ba matsala a cikinta. Shi yasa Allah ya ce wala tujadil, ولا تجادل أن الذين يختارون أنفسهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما في يوا عند مجادلة تزودك جوجن زرجيني أما وجن محاورة ذاك جوجيني إذا أك جمس دشي شوا تتونا واجه تعلمي تنسوا تهانكلي تتناني تلسافي تنمن فائدة تالخيري تفتو دا مسألة دا كوازي أمفانا. Tushie saa, Allah seche, wallahu yasuma utahawurakuma. Tenya che tujadiluka, tana jayaya adakai, nam seche, wallahu yasuma u, Allah yena jin tahawurakuma. Kadisami Allah, Allah yaji maganata, nam kuma yasuma utahawurakuma, tatawna warku, Allah yaji. Shina nana isa teke chewa, aliki yata bataga Allah, wanda jin sayel wachi dikanji. Tache luwaka chenda wanda matata zauna, a jikin dokin kofa tana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata magana, ni da nake kusa da ita ba ma na jin mai take cewa, amma Allah subhanahu wataala ya jiyo har ya saukar da hukunci. Tace to tsarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya yalwaci dukkan ji, ma'ana nan da nan Allah ta'ala take cewa tabarakallazi wasi'a sam'uhu al-aswat, tace tsarki ya tabbata ga Allah albarkarsa ta yawaita wanda jinsa ya yalwaci dukkan sautittuka gabaki daya. Tace wa laqad ja'at al-mujadilatu, wannan mai jayayya ta zo, fa kallamat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa ana fi janibil bait, ni ina nan a gefen dakin, asma'u kalamaha wa yakhfa alayya ba'dahu, ina jin wani abun bana jin mai take cewa, wa hiya tashtaki zawjaha, tana kai karar abin da ya faru tsakaninta da mijinta. وتقول يا رسول الله أبلا شبابي ونثرت له بطني, تقول يا رسول الله يا رغايا كارمون دا قروشياتا كما نازد زجي مسا دا أبن دا كيشكين شكينا حتى إذا كبير السن سيدا شكرونا سكيني سانا فارس أوفا وانقطع ولدي هيهواتا تاكاري ناغم هيهوا ظاهر مني, سيدا منكم وينزو يا يمن زهاري, اللهم إني أشكو إليكا, tace ya Allah ina kai kara gare ka, ka saukar da wani abu na hukunci domin ka fitar da ni daga wannan matsala. Allah mai tausayi, Allah mai rahama, Allah mai kirki, Allah mai jin kai, Allah bai batta ta tashi da wannan bacin ran da wannan bakin cikin da wannan damuwar ba, sai nan take Jibril ya sauka aka bada amsar wannan hali da take ciki. To shine Allah ta'ala ce inna Allah, lalle Allah subhanahu wa ta'ala sami'un, mai ji ne kuma yana ji din, basirun mai gani ne kuma yana ganin, ma'ana sunansa mai gani kuma yana ganin, sunansa mai ji kuma yana jin, kuma jin Allah ba irin jin mutane bane, ganin Allah ba irin ganin mutane bane, subhanahu wa ta'ala. Dan haka sunan ji ya tabbata ga Allah, kalmar ji ta tabbata ga Allah, kalma gani ta tabbata ga Allah, kuma ganin ma ya tabbata ga Allah, sai dai da ganin Allah da kasancewarsa mai gani da jin Allah da kasancewarsa mai ji bai yi kama ba ko kusa ko nesa da irin jin sauran halittunsa subhanahu wa ta'ala. To shine Allah ta'ala yace inna Allah sami'un basir, lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne kuma mai gani ne, ma'ana ya ji wannan abin da ke faruwa kuma ya gani. Kalman Allah yana ji yana gani akwai kwadaitarwa a ciki, akwai tsoratarwa. Idan an ce Allah ya ji, ma'ana kai da kake yin daidai Allah ya ji ka, ka ci gaba da yi. Kai da kake ba daidai ba, to fa Allah yana jin ka, ka gyara. Sannan kai da kake daidai Allah yana ganin ka, ka kara. Kai da kake ba daidai ba, Allah yana ganin ka, ka rage. Shine Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin sa, in kai baka ganin sa saboda bai daka ganshi ba, to shi fa yana ganin ka, ka kudirce wannan a ranka, zai sa ka kara in abin kirki kake, kuma ka rage idan abin tsiya kake yi. Na'am.
Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hun أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون حذرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم waɗanda suke yi wa matansu zihari minkum daga cikin ku ku da kuke sauraron alkur'ani daga cikin ku ku da kuka mai da wannan abin al'ada musamman larabawa mu ana irin wannan amma ba a damu da hukuncin sa ba mutum sai kalli matarsa ya ce masa babata ita ma ta ce babana ana faɗan wannan amma ba a damu da me yake biyo bayan haka ban an faɗa to wannan shine abin da ake yi na zihari wanda muka ce wato asalin zaharu yana nufin baya wanda kishiyarsa shine albatanu ciki duk abin da yake da ciki yake da baya shine ake nufin zaharu kishiyarsa batanu to zahara da ake cewa alawazani fa'ala saboda wani abu ne ya gudana tsakanin wata da wani shi suke cewa zahara yuzahiru muzaharatan wa zihar muzihar wato mutum ya kamanta gadan bayan mahaifiyarsa ko gadan bayan matarsa da na mahaifiyarsa saboda haka sharadin wannan zihari din sai an samu abubuwa guda uku na farko al-mushabbahu wanda za a kamanta din na biyu al-mushabbahu bihi wanda za a kamanta da shi sannan wajahu shabahi fuskar yadda za a kamanta su din ko da fuskar bata fito ba in dai an samu adatu tashbihi an samu wajahu shabahi an samu al-mushabba ko ba a samu wajahu shabahi ba to wannan hukuncin ya hau kan mutum al-mushabbahu ita ce wato ita kanta uwa din al-mushabbahu bihi ita ce matar sai adatu tashbihi din anti alayya ka zahari ummi in mutum ya gaya matarsa haka anti alayya ka zahari ummi to an samu mushabba an samu shabbahu bi an samu adatu tashbihi yace ke gadan bayanki kamar gadan bayan babata ne to kaga ya kamanta bayan matarsa da bayan babarsa ya kamanta tsakanin halal da haram haram a gare shi babarsa halal a gare shi matarsa saboda tsabar surutu da rashin sanin ka'ida ta magana ake wannan tabargazar to Allah saboda ya kare mutuncin uwa ya kare matsayin mata ya kuma kiyaye mana bakunan mu da tabargaza da katobara da sakin baki Allah ya saukar da wannan hukuncin ya hana shi yasa malamai suka ce wannan shine sharuddan samun wannan wato zihari din a samu wanda aka kamanta da wanda aka kamanta da shi da kuma amfanin abinda aka kamanta shine adatu tashbihi to yana da rukunai kuma guda hudu rukunin farko shine almuzahir shi mijin kenan wanda zai yi zihari din akwai almuzaharu minha wacce za a yi ziharin da ita akwai kuma sigatu zihari sigar da za a yi amfani da ita din wajen kamantawar ala kuma almuzaharu minha wacce za a kamanta ta da ita din ma'ana dole sai an samu shi mijin an samu ita matar an samu ita uwar an samu sigar da aka yi amfani da ita wajen kamantawar kenan mai laifin mutum ɗaya ne shine mijin mijin shine mai laifin saboda haka da ya ɗauko babarsa ita ce rukuni na biyu ya kamanta ta da matarsa shine rukuni na uku kamantawa kuma shine rukuni na hudu kun ga mai kamantawa wanda aka kamanta ta da wacce aka kamanta ta da ita da kuma fuskar da aka kamanta ta din da ita sannan kamantawar yana da fuskoki guda hudu akwai kamanta duka da duka kamar yace anti alayya ka ummi bai sa zahar din ba da ke da babata a guri na ɗaya ne to idan yace ke da babata a guri na duka ɗaya ne ma'ana ya dauki uwar su kutum ya dauki matar su kutum ya kamanta su to wannan shine siga ta farko na yin zihari siga ta biyu kuma ice anti alayya ka zahari ummi ke wato bayanki kamar bayan babata ko ke kamar bayan babata ce anti alayya bai ce zahariki ka zahari ummi ba nan ya kamanta matar duka amma kuma da gadan bayan babarsa ma'ana ya kamanta duka da shashi mata ita dukanta ya dauko ita kuma babata sai dauko wani shashi nata shine gadan bayanta kaga yi amfani da duka ta bangaren matan yi amfani da shashi ta bangaren uwar sannan zai iya siga ta uku yi amfani da shashi daga bangaren matar shashi daga bangaren uwar kamar yace zaharuki alayya ka zahari ummi gadan bayanki a gare ni kamar gadan bayan babata ko bakinki a gare ni kamar bakin babata ko hancinki a gare ni kamar hancin babata ko kunnanki a gare ni kamar kunnan babata ko dan yatsinki a gare ni kamar dan yatsin babata saboda ya kamanta shashin matar da shashin uwar anan ma zihari ya tabbata sannan zai iya dauko kuma duka na uwar ya dauko shashi na matar kamar yace dan yatsinki a gare ni kamar babata kaga anan ya dauko shashin matar wanda ko ina a jikin matarka halal ne kai mu'amala da matarka in ba a hali biyu ba lokacin da matan mutun take jinin al'ada da kuma saduwa da ita ta dubura wanda ya sadu da matarsa ta dubura Allah ya tsine masa albarka wanda ya sadu da matarsa tana jinin al'ada ya aikata wata gagarumar katobara saboda ya keta aya 1 daga cikin ayoyi 6014 na alqur'ani ita ce wa yas'alunaka anil mahidhi qul huwa adhan فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صبر لك كفار السماء باين يا توبة يا دينا سيكما يا كفارة تهني بتد كئي وندك إيما سياكي كسان جبو أربعين شين دينار أو نصف دينار domin dinare 20 canjin sa yanzu ya kai 1800 duka ko ne ya tashi kusan akan nawa kenan akan 40 saboda haka sai bayar da sadaka ta 40 sannan kuma ya nemi gafarar Allah bisa wannan katobara da yayi na jiwa matarsa to shi yasa kaga kenan kamanta wani shashi na matar mutun da mahaifiyarsa yake da tabargaza mai girma to ba mahaifiya ba sai malamai suka shigo da dukkan wata mata da ta haramta mutun ya aure ta wanda ya hada da wanda Allah ta'ala ya faɗa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf inna allaha kana ghafuran rahima to idan mutun ya dauko mata 24 ne wanda suka haramta mutun ya aura akwai 7 na nasaba akwai 7 na shan nono akwai 4 na surukuta akwai kuma 3 waɗanda su hada su ne ba a yi kamar mutun ya auro mace ya hada ta da kanwar babanta ko kanwar babanta ko yatta wacce suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya ko kanwar da suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya mutun ba zai hada su aure ba amma an karabu da mace ta gama idda zaka iya auro kanwar babanta ko yar babanta da suke uwa daya da babanta ko uba daya da babanta ko uwa daya uba daya da babanta haka an kasake mace ta gama idda zaka iya auro kanwar babata ko yar babata wacce suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya to su malam ma suna ga ba sai ta gama idda ba amma dai ta gama iddan domin lokacin da mace take idda a matsayin mataka take su kuma hada su ne ba a yi sabanin wata ce daban zaka auro ka saki mace in dai ba matanka hudu bane to ba za a ce sai ta gama idda zaka yi aure ba amma ita dan kar su hadu a cikin igiya daya to waɗannan din ka kamanta su da mataka to su ba duk sun shiga cikin wannan zihari din inji wasu malamai wasu kuma suka kafe akan cewa a same uwa da baba da kaka kenan da kakar kaka sai kuma ya da jika da tattaba kunne da uhuhu har zuwa ƙasa sai yar uwarka wacce kuke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya haka yar dan uwanka da kuke uba daya ko uwa daya ko uwa daya uba daya to waɗannan duka in ka kamanta su suma hukuncin su daya da uwa ma'ana tunda dalilin da yasa aka ce wanda ya kamanta matarsa da babarsa ya shiga cikin wannan hukunci saboda uwa ta haramta to duk wani wanda ya haramta qiyasan alaiha shi ma ya shiga karkashin wannan hukunci domin a kare martabar dangi daga irin wannan tabargaza. To wata ran akan samu ka auro mace sai su kama da mahaifiyarka, ya za ka yi? Kamar su daya kayan kace ka, amma fa kamar ku daya da babata. Mutum ya shiga cikin wannan hukunci ba da lokaci bai shiga ba, domin abun gashi a fili. Ko kuma ya zama kanta daga kanta nan sama zuwa sama ta yi kama da babata, sai ya ce kanki kamar kan babata, ko ya ce haskenki ko farinki kamar farin babata. Suka ce in dai haka ne a zahiri bai shiga cikin wannan hukuncin ba. To sannan idan mutum ya ce wa mace ke din nan kamar babata, gadon bayanki kamar babata, ya yi zihari sai kuma ya sake ta, shin zai yi wannan kafara ko ba zai yi ba? Malamu suka ce a ba zai yi ba, amma ko shekara nawa tai a wani gidan ta fito, duk sanar da zai sake auren ta sai ya yi wannan kafaran. In dai zai dace sai ya kafara. Ko kuma kafaran sai ce ke anti alayya ka zaharu ummi fi shahri ramadan, ke gadan bayarki kamar na babata ne amma a iya watan ramadan. To kene yana nufin ba zai je mata a watan ramadan ba. To wasu malamai suka ce idan ramadan ya wuce shi kenan wannan ba sai ya yi kafara ba, amma in yana so ya je mata a ramadan dole sai ya yi wannan kafara da za a bayani a gaba. Wannan shi ake kira azharul muwaqqat. Akwai azharul muallaq ila shay'in mustaqbal. Mutum zai iya cewa idan ranar sallah ta zo anti alayya ka zahari ummi, kaga ya allaka shi da wani shay'in mustaqbal, wani abu da zai zo a gaba. Ko kuma ya allaka shi a wani shay'in munajjas, yace ke a yau ka zahari ummi. To a wajen Imam Malik duk yadda ka faɗa dai sai kai kafara. Kuma shi yana ga kowane zihari kai da kowace irin siga kai, to yana iya zama wannan. Sannan akwai zihari na kinaya, akwai zihari kuma wanda ake kiransa sarihi, kamar yadda saki ma akwai kina'i akwai saki na sarihi. To suka ce shi ma mutum yana iya faɗan wata kalma da za a iya gane cewa yana kokari ko yana yunkurin ko yana so ya kamanta wani shashi na mahaifiyarsa da shashi na matarsa. Abinda ya kamata dai, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, duk wanda ya yarda da Allah da ranar lahira in zai faɗi magana ya faɗi alkhairi ko ya shiru. Da haka mu san hukuncin wannan, saboda mu san me muke faɗa. Shi yasa Allah ya ce allazina, waɗanda yuzahiruna, suke yin zihari minkum, daga cikinku ku masu sauraron alqur'ani, min nisa'ihim, daga matansu, matakka ta aure. Imam Malik ya ce har baiwa ma ta shiga, duk da su malamai suna ga an ce nisa'ihim banda baiwa, ya ce ko baiwa kace kace manta anti alayya ka zahari ummi, wannan kafara ta hau kanka. Amma sauran malamai suka ce tunda an ce min nisa'ihim, suka ce to ai ba a ce min zawjatihim ba, tunda an ce nisa'ihim, Imam Malik ya ce da bayinsu da matansu na aure sun shiga, kuma dama su biyu ne Allah ya halatta maka a duniya. Ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Duk wata hanya da zaka bi don ka biya wa kanka sha'awa, Allah ya ce na toshe ta na kulle ta sai hanya biyu kawai. Duk wanda aka ganshi yana biya wa kansa sha'awa ba ta hanyoyin nan guda biyu ba, to wannan fa ulaika humul aduna, a wajen Allah su ne yan ta'adda. In kana so kai list din yan ta'adda, to ka sa sunayen waɗannan. Fa maniftaga wara'a zalika fa ulaika humul aduna. Da ka hanyoyi biyar waɗanda ake kiransu aljara'imul jinsiyya, mugayen laifuffuka da mutum yake dan ya biya wa kansa sha'awa, kamar neman maza liwat, kamar mace na neman mace sihak, kamar mace ta hanyar zina wato babu aure zina, ko kuma abinda ake kira abannan wato jin dadi da hannu al-istimna, amfani da wata gabarka ko wani shashi na jikinka domin ka fitar wa da kanka mani, shi ake kira al-istimna, ma'ana neman fitar mani, shine al-istimna, ma'khuzun min al-mani, sai aka ce istimna, ma'ana neman mani ya fita ta hanyar amfani da wata gabarka ko wani shashi na jikinka ka fitar. To shi ma wannan jara'im ne jinsiya. Akwai neman dabba, mutum ya nemi dabba, shi ma jara'im ne jinsiya, wanda duk waɗannan hukunce-hukunce shari'a ta zo da su. Sannan akwai kuma amfani da wasu abubuwa waɗanda suke abunan ya tsanace, wani abu ne za a yi mai gama da namace ko mai kama da namiji, wani ya amfani da shi, wanda an ce a wata ƙasa har akwai kamfanin da suke ƙera irin waɗannan kayayyakin. To duk waɗannan suna cikin jara'imul jinsiyya, ma'ana mugayen laifuffuka waɗanda ake bi domin biyan sha'awa ko kuma yin wata hanya mummuna wanda in mutun ya saba da ita ya kade ya lalace saboda haka Allah ta'ala ya ce ma hunna ummahatihim su waɗannan mata ba su ne iyayen su ba ba su ne iyayenka ba wanda kace babanka ce ko tai kama da babanka ta ba babanka bace don bata haife ka ba sai Allah ya ce in ummahatuhum iyayen su mata ba su zamo ba illallati waladnahum illallai waladnahum sai waɗanda suka haife su ma'ana wacce ta haife ka shi tace babanka huwal ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shi ya fitar da ku daga cikin mahaifanku saboda wacce ta haife ka ita ce babarka huwal ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum in ummahatuhum illa la'i waladnahum babannin su mata ba su zamo ba face waɗanda suka haife su to annan ne wata mas'ala ta taso a zamanin nan shine renan ciki da ake yi a cikin wata wanda ake kiranta az-za'iratul musta'jara az-za'iratul musta'jara a ari cikin mace a aje mata da ta haife shi wata mata ce ba ta haihuwa mijinta ma baya haihuwa da suka je asibiti sai likita yace ai ya gwada sperm din namijin da na matar duk yana lafiya lau matsalar daga mahaifan matar ce ba za ta iya rike da ba in an saka saboda haka sai dai a nemo wata mata wacce take da gangariyar mahaifa sai a dauki wannan sperm din na namijin da wannan na matar sai a saka a cikin ita waccan matar shi kuma dan sai ya taso sai ya girma a cikin waccan sai a biya ta ladan aje mata da a ba ma da ba renan da don mani kawai aka saka mata na mace da namiji to ya renu a mahaifarta ya girma ta yunkuri ta sha wahalar haihuwa ta haife shi a ka kudi a bata ba danta bane a dauki na tafi a ce sai an jima sai kuma wani lokaci mun sake bukatar ki ma ne mai ki to wannan mas'ala da ta taso shine malamai suke tattaunawa meye matsayin ta na farko yin ta a hukuncin shari'a sannan na biyu wace ce uwar a cikin su biyan tunda Allah ya ce in ummahatuhum illa la'i waladna wace ta haihu ita ce mai da to wannan kuma ana cewa kuma Allah ta'ala ya ce me alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ونقول يتم من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا دوكو متن ده yake cewa yakhruju min bayni sulbi wattara'ib shi insan mutun yakhruju yana fita ne min bayni sulbi sulbul rajul wattara'ibul mar'ati kenan mai asalin manin ita ce mai dan koko wacce ta yunkuri ta haihu sura ka aka shiga tattaunawa ke da baki da mani kace danki ne ke kuma ke da buka shi ba kace danki ne dana ne to yanzu babar sa biyu kenan koko a sakawa wacce ta haifa koko a sakawa wacce ta bada kudi aka aje shi a cikin waccan sura ka sai aka ci gaba da tattaunawa na farko halaccin yin abun wanda malamai sun kawo aka zo kuma akan dan da ake yi na roba wanda yanzu daga baya ma wasu suna tunanin an ba daina sakawa a cikin wata din akwai roba da za a samu wacce take daidai da dumi da cikin mace sai a dauko wannan din a hada a saka a cikin wannan robar ya girma a cikin robar ana iya yin haka ba ma sai an nemi wata an saka a cikin ta ba to wannan ana iya yin sa ta hanya uku wanda malamai sun ce hanya biyu haramun ne a dauko manin wata mata can a dauko namiji can wanda babu aure babu wata alaka tsakanin su a dora a hada a samar da data wannan hanyar malamai sun ce wannan dan zina ne domin an samu haduwar mani guda biyu ba ta hanyar aure ba ko a dauko na uwa a dauko na da a hada wanda ya zama dan haram a dauko maniyin uwa a dauko na danta a hada a roba a samar da da gashi shi bai sadu da uwarsa ba ita ba ta sadu da danta ba amma an debo wani abu nata an debo wani abu nasa an hada an samar da da wannan dan haram kenan suka ce amma idan maniyin mijin ne da matar wanda akwai aure tsakanin su mutum ne da matarsa kaga akwai aure to wannan an yi babu laifi amma kamar yadda aka dinga a America aka samu murgujejen kato kuma mai yayi shekaru ga tsaba karfi sai mata suke sha'awar a dinga su samu da irin sa saboda haka sai su je sadu da su sai samu da wannan dabarar ta zo sai aka daina wannan sai ai masa allura akwai allura da an wa mutum nan take za ga ya kama girgiza sai ga sperm yana fitowa saboda haka sai a tara a je a yi amfani da shi ita ma fito da nata a fito da nasa a hada a saka a cikin wannan robar sai kawai da ya ci gaba da reno kamar yana jin a cikin uwarsa yake har ya girma ya isa ya kai lokacin da zai zama ya fara kukan jariri kuma a yanke masa cibiya a fito da shi amma fa roba ce a roba diye wannan abu da aka uwarsa ita ce wannan robar da ya fito daga cikin ta to saboda haka dan roba kaga ai shi ba matsala shi tunda bai shiga cikin wata ba amma dai an san wacce ta fitar da maniyin ta aka hada wannan da ita ce babarsa to saboda haka wannan matsala Sheikh Bakar Abu Zaid yayi littafi mujalladi biyu ya tattauna irin waɗannan matsaloli na zamani masu zurfi waɗanda suke faruwa da kuma irin matsaloli ko amsar da ya bayar akan su to shi yasa Allah ta'ala ce wa innahum haqiqa su masu fadar wannan kalma la yaquluna munkaran suna fadar abin kyama abin tur abin Allah wadai abin yanyanyan min alqauli daga fadan magana magana da suke fada ba ta da muhalli munkaran ce shar'an wa aqalan wa adatan wa zura kuma suna shirga ƙarya duk wanda ya kamanta babarsa da matarsa ko babarsa da yarsa ko kanwarsa ko wacce ta haramta a gare shi haramci na dindindin ko haramci na wani lokaci ko haramci na surukuta haƙiƙa yayi ƙarya dan bai kamata ai haka ba wa inna allaha sai dai lalle Allah subhanahu wataala la'afun mai afuwa ne ga waɗanda suka yi wannan tabargaza suka gane kuran su suka gyara gafurun kuma mai gafara ne tunda ya kawo mafita in an yi hakan ya za a yi Allah bai ban mu aduhu ba ya warware mana wannan matsala na'am
wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Allah ta'ala ya ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim wadanda suke yin zihari ga matansu su kamanta su da iyayansu ko wacce ta haramta a gare su thumma yauduna sannan kuma daga baya su janye ma'ana su janye wannan maganar ya ji a ransa yana so ya koma mu'amala da matarsa domin idan bai janye ba hukuncin nanan ko ba zai sadu da matar ba ko shekara 1000 ne suna nan zaune sai dai in ta ga ita kuma wata hudu ya wuce sai kuma ta kai ƙara a rubu da ita saboda haka ba shi da ikon saduwa da ita sai dai ko ya sake ta ko kuma ya kafara ayin biyu ne ko ya sake ta in ya sake ta ba kafara sai ta kama gabanta ko kuma ya kafara ya ci gaba da mu'amala da matarsa shine ma'anan adadin nan ba su koma cikin abun sake fadar ba don suna cewa wasu sake fada sai sun fada karo na biyu a'a sun mai uduna sannan su janye abinda suka fada lima qalu izuwa ga abinda suka fada to ga abinda za su yi nan fatahariru raqabatin za su yanta baiwa anan ba a ce baiwa mu'mina ko ba mu'mina ba yadda kuma a wani gurin Allah ta'ala ya ce fatahariru raqabatin mu'minatin ku yanta baiwa mu'mina a wajen kisan kai ko haka a wajen rantsuwa yace fatahariru raqabatin ku yanta baiwa nan an ce mu'mina a wajen rantsuwa an ce mu'mina fa kafaratuhu it'amu 10 masakina min awsat ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahariru raqaba kaga ba a ce mu'mina ba hakanan a wajen kisan kai sai Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin amma anan fa tahriru raqabatin kenan wannan shi ake kira tafsirul qur'ani bil qur'an hamlul mutlaq ala al muqayyad cewa wancan an yi itlaqin baiwa anan ba a ce kala kaza ba a can an ce mu'mina shin zamu dauko imanin waccan baiwa mu dora ma wannan cewa ita ma sai ta zama mu'mina ko ko mu bashi a haka fatahriru raqabatin a mazhaban mu ta imamu mali yace a bashi baiwa ko wace iri aka samu anan ayanta tunda Allah can yace mu'mina nan bai ce mu'mina ba ai shi ya san abin da yake nufi da haka ko min qabali an yatamasa kafin su ci gaba da mu'amala ta aure almasu anan yana nufin saduwa ba wai shafa jikinta ba wanda a wajen imamu mali ko niyyar kome yayi sai yayi kafara niyyar koman ma sai yayi kafara wasu malamai kuma suka ce a'a masu ana yana nufin saduwa saboda haka idan zai iya matar da ya zihari da ita ya rungume ta ya yi mata kubula ya yi mata kaza amma ba zai sadu da ita ba wasu suka ce a'a komai ma ba za a yi ba min qabla an yatamasa kafin su samu shafefeniya shafefeniya shine wato su sadu kenan tunda Allah ta'ala ya ce aula mastumun nisaa falam tajidu ma an fatayammu sa'idan tayyiban la mastum anan yana nufin saduwa amma aka ce mas tabawa da hannu kenan lams tabawa amma mas zai iya dauka saduwa zai iya dauka mujarradin ka taba mace ko shine yake cewa man massa hako bi shahawatin aw bi ghairi shahawatin masal mar'ati bi shahawatin aw bi ghairi shahawatin idan mutum ya shafi mata da niyan ya ji dadin aka ce me alwala ta ware idan ya shafe ta dan ya ji dadi bai ji dadin ba nan ma malamai suka ce alwala ta tashi daga aiki idan kuma bai nufin jin dadin ba dai taba ta sai ji dadin suka ce nan ma alwala ta bai nufin jin dadi ba amma sai ji dadin to alwala ta ware suka ce amma in bai nufi jin dadi ba ko bai ji dadin ba to anan ne kai alwala ta sha a can ku an sa kulki an buge alwalarsa guda uku to kun gani shine ma'anan min qabla zalikum tu'azuna bihi wannan shi ake ja muku kunne da shi ake muku gargadi kada ku dinga keta dokokin Allah wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah yana da cikakken sani akan abin da kuke shi cikakken sani ya hada abubuwa guda biyar ka san abin da ya wuce duka gaba daya ka san abin da ake ciki gaba daya ka san abin da zai zo gaba daya ka san abin da ke fili gaba daya ka san abin da ke boye gaba daya to shine ake kira khabir ashe babu khabiru sai Allah dan ka san abin da ke baya amma dan kankani ka san abin da ke ciki yanzu dan kankani baka san komai a gaba ba to wannan sanin ka ya zama yana da farko yana da ƙarshe kuma yana da iyaka saboda haka Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana da cikakken sani dangane ga abin da kuke aikatawa kuma zai muku hukunci akan sa ranar alkiyama to nan zamu tsaya saboda akwai bayani karkashin faman lamji fa siyamu share mu tatabi'ain muna fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana muna karatu kuma ana tafka ruwan sama Allah subhanahu wataala ya sa wannan kun san akai addu'a lokacin da ake ruwan sama Allah yana karba abinda aka roka da abubuwan da aka yi tawassuli zuwa gare shi to muna fata duk bukatun mu na alheri Allah ya biya mana duk abinda muke neman tsari Allah ya tsare mu wannan kasa ta mu Allah ya mata albarka fitintunu da rigingimu da tashin hankali da masifu da bala'o'i da ake ciki Allah ya yaye mana laifukan mu ne muna roƙon Allah ya yafe mana ya dauke mana ya kuma ba mu mafita kyakkyawa a rayuwar mu ta duniya da lahira kamar da ake gani a wannan shekara akwai gidajen radio da gidajen talabijin waɗanda za su nuna wannan tafsiri a gurare daban-daban daga ciki akwai Radio Freedom a jihar Kano wanda Hajiya Amina na Madisambo ta dauki nauyi gidan Radio Freedom sun jona da internet wanda ko ina kake a fadin duniya zaka iya jin wannan tafsiri saboda haka idan mutum ya shiga Radio Freedom a muryar jama'a nig.com zai ga wannan tafsiri duk rana karfe 2 zuwa karfe 3 na kowace rana saboda haka da yamma kenan za ce ko da safe da rana ko karfe 2 na rana zuwa karfe 3 na rana za a iya kama wannan tafsiri ko ina mutum yake a fadin duniya domin wanda daga Jamus wani daga wani tsibiri a India da wani daga America duk suna mana waya cewa suna kamawa sannan na biyu akwai Alhaji Awwal Rano wani dan kasuwa a jihar Kano wanda yake da gidajen mai shi kuma ya dauki nauyin wannan program za a dinga sawa a Sunna TV duk karfe goma na dare zuwa sha ɗaya. Kullum mutum ya buɗe sunna TV ƙarfe goma na dare zuwa sha ɗaya zai ga wannan tafsiri, wanda wannan mai recording ɗin wakili ne daga sunna TV mai wannan ƙatuwar fitilar. Saboda haka daga sunna TV yake yatsawa. Sannan akwai gidan talabijin na Kaduna DITV da kuma gidan radio na tarayya, su ma akwai wani bawan Allah shi ya ce ka faɗi sunansa amma a yi masa addu'a, shi ya ɗauki nauyi a waɗancan kafafi. Sannan akwai wata da ta ɗauki nauyi ita ma a gidan radio na jihar Kano FM, za a dinga sa wannan program, sai dai shi ba mu samu lokacin da za a dinga sawa ba. Muna fatan duka waɗanda suka ɗauki nauyin program, ban san na nan waye ɗauka ba kuma yaushe za a dinga sawa ba, waɗannan su ne waɗanda suka iso gare ni. Muna musu fatan alheri da addu'a, Allah ya saka wa kowa da alkhairi, ya kuma sa a cikin mizanin hasana, ya sa mu gama da duniya lafiya, ya sa mu cikin waɗanda ake yantawa a cikin wannan wata. Akwai bayin Allah da suka turo suna neman addu'o'i kamar yadda aka saba. Wanda yace mallam ina roƙon addu'a dangane ga wanda yake so na da aure, amma wasu daga cikin ƴan uwansa ba sa so, wai saboda wasu daga cikin iyaye na ba musulmai bane. In akwai alkhairi Allah ya tabbatar da shi ga alqur'anai guda 10 fi sabilillah. Ta ai wannan maguzanci ne ma dan a cikin danginki ba fa ke ba an samu arni. In haka ne ba za a duk sahabbai kenan ba za a aure ƴaƴansu ko Abubakar musulunta ya, Umar musulunta ya, Usman musulunta ya, Ali musulunta, duk waɗannan sahabban manya musulunta suka yi. Lokacin da suka musulunta mafi yawa dangin su arna ne. Shikenan kuma sai a ce su fi kowa daraja ba, ga Allah ya ce su fi kowa daraja alqur'ani in ba annaba ba. Wannan ai tabargaza ce. Ba daidai bane mutum dan a cikin dangin su akwai wanda ba musulmi ba, ko da babanta ne da babarta ba musulmi ba, idan ita ta musulunta sai me? Ha, al-islam yahdi ma qabla. Ko ba za ka wa wani gori da musulunci ba. Wata ran ma wanda ya musulunta yafi wanda aka haifa a ciki. Dalili shi ya bar wani abu na san rai yazo ya kama musulunci. Kai ko ba a jarabce ka da wani abu ba, wata kila ma in banda kaga babanka yana sallah kaga dama da ba za ka yi sallar ba. Saboda haka ba daidai bane. Kuma shi wanda ya musulunta fa ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Kai ko kana nan da gumaguman zunubanka in ba istighfari ko Allah ya yafe maka su ba. To ya za a yi haka ma a ce wai dan a cikin dangin mace akwai wanda ba musulmi ba, hatta ma masu cewa wanda ya musulunta sabon tuba ko tubabbe, to me laifin an ce maka ka tuba? Kalma ce fa ta yabo, inna Allahu yuhibbu tawabina, Allah yana son tubabbu. Tubabbin nan Allah yana son su. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna, Allah ya ce duk ku zama tubabbu ya ku mu'minai, la'allakum tuflihuna, dan ku samu rabo. Wa inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra, manzo Allah ya ce ni ma ina istighfari in tuba zuwa ga Allah a rana ɗaya sama da so 70. Ashe kaga ba daidai bane, ba musulunci bane, ba al'ada ce mai kyau ba a dinga wa mutum gori dan ƴan uwansa ko dangin sa ba musulmi bane, shi Allah ya azuta shi da musulunci. To so kuke a daina shiga? Ha, ai addini dan shiga ne ba fita. So da haka ya kamata a jawo mutane wanda ya musulunta ma a nuna masa wani fifiko wanda zai sa ya ji dadin zama a cikin musulunci. Don haka muna miki addu'a da fatan alheri. In kuma iyayen wannan sun cije, akwai waɗanda iyayensu su ba za su cije ba, suna nan ga su nan dan kar alus sunna insha Allah. Allah sai ya musanya miki ma da wanda ma fi shi ma. Duk da yake ba laifin sa bane, kin ce laifin iyayensa ne. Wannan yace mallam bare mun roki addu'a ni da abokina, kuma kai mana Allah ya biya mana bukata. Mun mallaki filaye iye ita hamma ɗaya mu ya gina, Allah ya saka da alheri. To kun ga wannan yana da kyau. Suka ce ba su da gida, aka yi addu'a Allah ya ba su filaye ɗayan har ya gina nasa ya tare, wataƙila ma da amaryarsa ya tare. Kun ga ai abu yayi kyau. Don haka muna ƙara tawassali da sunayen Allah da sufofinsa, domin muna roƙon Allah ne da yaƙini, tunda ba kayan mu bane. Mun yarda akwai Allah, yana da abun, yana bayarwa, ba shi da rowa, mun ga ya ba wasu, dan me mu za mu tsare ba? To da ka ba mu da fargaba, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah ku sa rai zai amsa. Kuma inna Allaha hayyun karim, Allah ga kunya ga karamci. Yastahi min abdihi izara fa yadayhi ilayhi an yurji'ahu ma sifrat, Allah yana jin nauyin, yana jin kunya ka daga hannunka ka sauke su ba tare da bukata ka tabiya ba. Da haka muna roƙon Allah ya ci gaba da biya mana bukatunmu na alkhairi, ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ana ruwa ban ga babu dawa.